sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 3 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda wasu ƴan arewacin Najeriya ke ci gaba da maida martani akan matsin lambar da ake yi wa Fulani makiyaya, musamman akan su bar yankin kudancin ƙasar. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina a arewacin Najeriya ta fito da wata doka mai mataki uku da za ta taimaka wajen magance matsalar tsaro tun daga ƙananan hukumomi. Bayan haka, za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, tawagar masu bincike ta ƙasa da ƙasa ta hukumar lafiya ta duniya WHO ta ziyarci ɗakin gwaje-gwaje na cutar sida ko kanjamau a garin Wuhan na China. Cibiyar binciken da ake ta cece kuce a kai dangane da asalin cutar COVID-19. Tawagar ta shafa kimanin sa'o'i 3.5 a cibiyar nazarin cutar sidar, a lokacin da manema labarai suka tambaye su ko sun gano wani abu. Ɗaya daga cikin masu binciken ta faɗa daga cikin mota yayin da suke tafiya cewa abin sha'awa, tambayoyi da yawa. Ana shaci faɗa kan cibiyar, wacce ake cewa wani kuskure da aka samu a ɗakin gwaje-gwajen ne ya haifar da ɓarkewar cutar ta farko a garin. Masana kimiyya da dama sun yi watsi da wannan hasashen, amma wasu suna hasashen cewa an samu ƙwayar cutar ne daga dabbobin daji da suke ƙoƙarin yin gwaje-gwaje a kansu don gano irin haɗarin da suke da shi ga mutane, wanda daga bisani suka gudu. Masana kimiyyar sun yi kira ga ɗakin gwaje-gwajen da ya fitar da dukkan bayanan coronavirus da suka yi nazari a kai don bincika waɗannan bayanan. Sakamakon wani bincike da Jami'ar Oxford ta fitar yau Laraba ya nuna cewa maganin rigakafin coronavirus da kamfanin AstraZeneca da Jami'ar ta Oxford suka samar yana rage yaduwar ƙwayar cutar da kashi 2-3. Ba a kammala tabbatar da sahihancin binciken ba. Amma sakataren lafiya na Birtaniya Matt Hancock ya shaida wa BBC cewa labari ne mai daɗin ji. Hancock ya ƙara da cewa wannan ya nuna wa duniya allurar tana aiki sosai. Wasu ƙasashen Turai sun soki maganin rigakafin a baya-bayan nan, inda wasu jami'an suka nuna damuwa kan rashin bayar da bayanai game da ingancin maganin a jikin tsofaffi. Sai dai jagoran masu gwajin allurar rigakafin na Jami'ar Oxford, Andrew Pollard, ya ce duk da ba su da isassun bayanai, maganin yana aiki yadda ya kamata. Allurar rigakafin tana ba da kariya ga garkuwar jikin tsofaffi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mahukunta a Myanmar sun gabatar da tuhume-tuhume akan shugaba Aung San Suu Kyi da ke tsare saboda karya dokokin shigar da kaya da fitar da su daga kasar kwanaki 2 bayan sun kwace mulkin kasar. Wani jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar ta National League for Democracy ya faɗa yau Laraba a shafinsa na Facebook cewa an ba da umarnin a ci gaba da tsare Aung San Suu Kyi har tsawon makonni 2. Shi ma ɗan majalisa na jam'iyyar NLD Bayo Ziyad Tawa ya tabbatar da tuhumar. An dai tsare ta ne tare da wasu sauran shugabanni, ke har da shugaba Win Myat, tun ranar Litinin yayin da sojoji suka yi juyin mulki. Sai dai wasu takardun 'yan sanda sun zargi Aung San Suu Kyi da shigowa da yin amfani da wasu rediyoyi 6 ba bisa ka'ida ba, da ba a yi masa rajista ba da aka gano a gidanta da ke babban birnin kasar. Haka kuma hukumomin sun tuhumi Win Myat da karya dokokin yaduwar coronavirus yayin da ya gudanar da yakin neman zaben watan Nuwamba, a cewar wasu takardun 'yan sanda daban. Motoci 5 sun yi hadari a wata babbar hanya a yammacin Uganda a jiya Talata da daddare, wanda ya sanadin mutuwar mutane 32 da kuma jikkata wasu 5, kamar yadda rahotanni suka nuna. Jami'ar yaɗa labarai ta ƙungiyar agaji ta Red Cross a ƙasar, Irene Nakasita, ta faɗa yau Laraba cewa hadarin ya faru ne akan babbar hanyar Port Portal Kasese, wata hanya mara faɗi da ake aikin shimfiɗa ta a gundumar Kasese. Rahotannin farko sun nuna cewa wata babban mota da ke tsala gudu ɗauke da akwatin gawa ta yi karo da wata motar, kafin mota ta uku da ke ɗauke da mutane da dama ta kwace, kana su kuma sauran direbobin 2 suka rasa yadda za su yi, suka buga wa motocin da suka lalace. Jaridar Daily Monitor ta Uganda ta zanta da wani wanda ya shaida lamarin, wanda ya ce karo da motocin farko suka yi shi ya janyo sauran haɗurran.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A daidai lokacin da matsin lamba ke ƙara yawaita akan Fulani makiyaya su fice daga kudancin Najeriya. ‘Yan Arewa sun ce ai da ma sakacin gwamnatoci ne ya kawo hakan, domin Arewa ta wuce a yi mata gori akan faɗin ƙasa mai dausayi wadda za ta iya wadatar da makiyayan. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Matsalar ayyukan ta'addanci da akasari akan alakanta Fulani da ita ba ta da sanasaba da abin da ya sa matsin lamba ya yawa a kansu na su fice daga kudancin Najeriya. Sai dai 'yan Arewa na ganin cewa duk da yake tsarin ƙasa ya baiwa kowane ɗan ƙasa damar zama duk inda yake so, ai Arewa ma ba a fita komai ba da Fulanin ke nema domin kiwon dabbobinsu, a cewar Professor Ibrahim Mustapha Ɗankani na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, masani a fannin yanayin ƙasa da muhalli.
Ai Arewa ba za a yi mata gorin faɗin ƙasa ba da albarkacin ruwa da muke da su dam da muke da shi a Arewa. Duk inda kake da ƙasa ake shuka shi wannan abin hakin da yake fitowa, za ka ga cewa killace waje za a yi a yi abin da Bature yake kira ranch, inda nan ne za a Fulanin nan za su zauna. Gwamnati za ta yi musu mazauni har ma ta yi wa 'ya'yansu makaranta a da asibiti duka a ciki.
Dama tun kafin wannan barazanar da ake yi wa Fulanin, wasu gwamnatoci a Arewa sun fara shirin tsugunar da Fulani wuri daya domin kaucewa yawace-yawacen neman ƙasar kiwo da suke yi a kudancin Najeriya, kamar yadda gwamnatin jihar Zamfara ta yi. Abinda wani jigo a ƙabilar Fulani a Najeriya, Muhammadu Dodo Oroji, ya ce wannan abin a yaba ne.
Irin abubuwan da gwamnan Zamfara ya ƙirƙiro kuma ya zo har ma ya samu wani daji ya yi ruga ya yi duk abubuwan da ɗan adam yake bukata. Hadda makarantun ne, saboda haka ni na yaba mishi ƙwarai da gaske. Kuma mun daɗe ma kafin a yi shi, muna cewa ƙasar na a gyara duk burtulolin da ƙasar na ko kuma wurin da Fulani suke zama.
Gwamnatin Sokoto ma ta ce ba a barta a baya ba akan samarwa Fulani abubuwan da suke buƙata domin kange su daga zuwa yawace-yawacen kiwo a kudancin Najeriya. A cewar kwamishinan kula da lafiyar dabbobi na jihar, Farfesa Abdulkadir Usman Junaidu.
Muna da burtula grazers guda 19. Duk wa'innan green reserves da muke da muna nan muna kokarin killace su. Yanzu mun yi kilomita 400 na killace mu. Sannan wa'innan wurare mahiyoci su mun yi musu dam wanda ake cewa earth dams. Lalle wata mu shine yanzu mu ƙara faɗaɗa wa'innan green reserves, mu ƙara shuka wa'innan abubuwa. Ni ga gani na babu wata buƙatar da billaci zai tashi da Arewa ce take kwancin Najeriya. Wannan kalubale ne gare mu Arewa.
Professor Ibrahim Ɗankani na ganin cewa akwai ɗan sakaci a haujin gwamnonin Arewa, bari har wannan lamarin yana faruwa haka.
Laifi ne na gwamnatocin Arewa. Kaga idan aka yi shi wannan abin da ake kira ranch, gwamnati za ta samu haraji. Mutane wanda ba ma makiyayan ba za su samu aikin yi da shauransu, wanda zai bunƙasa Arewar. Yanzu kaga idan wannan rikici da ake yi can ana can ana kona mutane, idan wasu suka fusatar ga nan sai abin ya lalace a zo ka ji an ci an koma ana yaƙe-yaƙe. Kuma yau ana yi gobe ana yi gobe a samo ƙarshen maganan nan.
Bisa la'akari da cewa a hakan da ake yanzu ana zargin Fulani da ayyukan ta'addanci, abin tambaya shine idan aka koro su daga inda suke kiwo kuma jihohinsu na Arewa ba su yi musu wani tanadin zama ba, yaya lamuran za su kasance a Arewa har ma da Najeriya baki daya? Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Katsina a arewacin Najeriya. Gwamnatin jihar ta kafa wata doka mai mataki uku da za ta ƙarfafa matakan tsaro tun daga gundumomi da nufin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da yankin ke fama da su. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malumfashi ya nazarci dokar tare da yin ƙarin bayani akan abin da ta kunsa.
Dokar mai mataki uku wanda Gwamna Aminu Bello Musari ya rattaba hannu a kai, an ƙirƙiro ta ne da nufin samar da turba da za a yi gyara ga zamantakewar al'umma ta hanyar yin gyara ga fasalin shugabanci a ƙananan hukumomi kwatankwacin yadda yake a da, wanda ya sanya hannun mutane da dama don maganin lamurra duk lokacin da aka samu saɓani kafin al'amura su taɓarɓare. Mai ba da shawara ga gwamnan jihar Katsina kan harkokin tsaro Ibrahim Ahmad ya yi ƙarin bayani game da abubuwan da wannan doka ta ƙunsa.
To shi mai girma gwamna ne kawo mana tsarin dokar yadda za a taimaka ma ƙananan hukumomi su aiki. To sai muka wuce nan ma ba ƙananan hukumomi ba, har da masarautu da shugabannin al'umma yadda za a san menene ita kanta demokradiyya din, a dauko daga ƙasa a sanya kowa ciki, a gyara zamantakewa, a gyara mu'amala. Saboda matsalar shi ne da Bahaushe da Fulatani ai an wajuna ne. To idan aka dauko da za a gyara zamantakewa su, to kaga arzikin mu zai dawo, mutuncin mu zai dawo, darajar mu za ta dawo, kuma ta nan ne za a zauna lafiya mai dorewa.
To ta yaya za a aiwatar da wannan tsari din tun da yake ya fuskanci matakai uku?
Za a dauko shi daga farko daga gunduma, wato ward level. Ward level din akwai shugaban shi, misali councilor ko sun councilor, akwai masu kungiyoyi da ke karkashin shi. To ta nan in matsalar ta taso daga wannan gunduma, waɗannan dattawan wuri da sarakunan su za su zauna su yi magani. Misali an samu rikici tsakanin gona, tsakanin Fulatani da makiyayi, to me ya faru? Sai su zauna sai su tantana da su, sai a solve wannan problem ba tare da an kai ta samu ba. Idan ta fi ƙarfin sai su yi wurin gunduma, wato wajen hakimi. To shi kuma hakimi shi ma akwai majalisar shi da aka yi shi tare da waɗanda za su zauna a tantana da su DPO ne, su shugaban SSS ne, da su zirin defense, kuma da tijin mutane da shugabannin addini. Idan suka tantana, to za su ga shin hukuncin da aka zartar a can gunduma ya yi, ESS zartar da shi, in kuma bai yi ba sai su gyara su review. To daga nan kuma sai a kai matakin ƙaramar hukuma. To kaga shi ne three-tier security system da ake nufi, wato kafin a biya zance har ya wuce ƙaramar hukuma ya taho jiha, to an magane shi. Wato wani tsari ne da aka sa hikima da nazari da natsuwa da kuma sanin cewa yaya al'adunmu suke, yaya ɗabi'unmu suke, me ya kamata mu yi gyara. Saboda bai yiwuwa a ce ana zaman lafiya yau kuma rikici ya taso an rasa gane kanshi. Ka ji da gani da ya sa mai girma gwamnati ya kawo nan doka, kuma zuciya ta amince da ita, kuma yanzu aka sa kwamitin zartarsuwa da zai tabbatar da cewa dokar nan an fahimce ta, an yi aiki da ita, kuma amfana da ita.
Shin ko da kwai wani tsari na ƙara fahimtar da wakilan wannan kwamiti game da aikin da ke gabansu?
Za a tara waɗanda ya kamata su ne za su amfani da doka ɗin, to a yi masu bita. An ɗauko masana daga jami'o'i da kuma ƙwararru wanda za su zo su yi masu bita wannan doka.
Kwamitin da ya kunshi Attorney General, kuma kwamishinan shari'a na jihar a matsayin shugaban kwamiti, sai kuma wanda za su yi aiki tare da shi, wato sakataren gwamnati, shi kuma mai ba da shawara game da harkokin tsaro ga gwamnan jihar shi ne sakataren wannan kwamiti. Sauran wakilan wannan kwamiti sun hada da kwamishinan 'yan sanda da daraktan 'yan sandan ciki da dai sauran jami'an tsaro. Sani Sha'ibu Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida Sani Sha'ibu Malamfashi. sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan sana'ar shireda.
Sana'ar tireda sana'a ce da ta ja hankalin 'yan arewa da dama, manya da matasa, mazauna kudancin Najeriya, birni da ƙauye, duk lungu da sakon da kabbi zaka ga 'yan arewa a nan kudancin Najeriya na kasa kayan tireda, suna wannan sana'a ta tireda. Jihohin Najeriya kama da Kudu, Gabas, Yamma ko Arewa, zaka ga 'yan arewacin Najeriya ne suka yi katutu ga wannan sana'a ta tireda. Na yi kicibis da shagon wani mai tireda a garin Akinyele da yayi bayanin dalla-dalla abubuwan da yake saidawa a shagon sa.
Ni sunana Malam Ya'u mai tireda kara a Kele, Ibadan. To a shagon cikin kayan tireda ina saida shinkafa, ina saida ororo, ina hada da wake da gero da kuma indomie da Lipton da Omo da madara da kayan sauran kayan shayi haka.
To man shahi da sabulun wanka fa?
Man shahi da sabulun wanka ga mai tireda ai kowa san wajibi ne, akwai su waɗannan.
To magi
magi ma akwai,
na ga maganin kwari shi ma yana cikin kayan tireda.
A kwarai ai shi mai tireda dole sai an tambaye shi maganin kwari haka da sauran sunan.
To hitil hannu ha?
Hitil hannu akwai.
Man shahi?
Man shafi ma akwai.
To ana iya cewa sana'ar tireda ta zama kamar jikan magori, komai da shi a ciki.
To sana'ar tireda abinda ake so da ita komai aka tambayo ka kace akwai.
Hadda mineral water, lemon kwalba?
Da lemon kwalba da buzz water da fiyo water, ba wani abin da ba za ka tara ba ka aiki.
To tun wane lokaci ka fara wannan sana'a ta tireda?
To yanzu akalla fara sana'a tireda zuwa yanzu nan zan kai shekara 18.
A ina ka fara wannan sana'a ta tireda?
To a farkon ne fara sana'a tireda ta, na fara a Lagos a Agege.
Daga nan fa?
Daga nan kuma sai Allah dauko ni ya dawo ni da ni kuma nan Ibadan a Kele. Kara
me baka shawara shiga wannan sana'a ta tireda?
To ni dai gaskiya duk wannan tashi ina karami, abin da yake bani shawara kenan sana'a tireda din, kuma Allah ka dace ni fara a wurin wani fara zama kuma hannu zauna a wuri na wani kaina.
Kamar
a
wuni kana nawa ga tireda?
To ka san halin sana'a, ba irin sirikin da bamu yi. A can da na fara sana'a tireda ga ini ina yin 2015-2016. An muka dawo lokaci yanzu nan gaskiya idan ma ba nan da yanzu da lokacin ya juya ba mutum yana yin cinikin 100,000-120,000.
Kana nufin cutar corona ta shafi kasuwancin ka na tireda?
To gaskiya lokacin kulera din nan zuwa yanzu nan ta shafe mu, dan ta sa yanzu kaji sun zo mana din nan komi canji. Idan ka je sayan abun nan ga harkar rubuta an kaje kasuwa ba haka bane.
A wannan shago naka na tireda mi ka yin ciniki a yini?
Gaskiya yanzu nan abun da nake yin ciniki a wuni shinkafa ce da kayan omo haka, su ne muka fi yin ciniki a yanzu nan.
To ya batun madara da sabulun wanka?
To madara da sabulun wanka wannan ka san abu ne na gani dama, amma kayan abinci da masarufin nan shi ne aka fi saya. Kamar yanzu misalin ororon nan ba zan yi sake ya ƙara mima a minti biyar ba, shinkafa din nan ba yar za a yi ta ƙara yin sake, amma kayan tireda din nan ko indomie ko Lipton ko omo yana iya zuwa babu shi ka samu tsawon lokaci wani bai tambayka ba.
Lemon kwalba shi ma yana tafiya?
To lemon kwalba yana tafiya kaɗan kaɗan, dan yanzu misalin lemon kwalba din muna sai da shi a da naira 50, sai aka ƙara mana naira 20 zuwa 10 nan, to shine ya kawo mana rago cinikin sa. Kamar misalin basu wata haka muna sai da naira 50, yanzu kuma ya zan sai naira 70, akan naira 70 naira na 20 yana kawo rago cinikin namu.
Ni ne Alhaji Ahmadu Yabo Kaurar Taba. Tawa sana'a tireda gwargwado alhamdulillah.
Mina tana tafiya daidai?
Muna tafiya a hankali muna samu gwargwado.
Watan tana biya ma bukata?
Ana samu gwargwado.
To da a ce ka gaya ma masu saurare dami-dami wannan tireda ta yi ma?
To tireda komi ta alhamdulillah gwargwado ana hankuri ana samu, don mu dai mun ci mun sha mai komi a cikinta da ikon Allah.
Ka taɓa yin aure cikin wannan sana'a ta tireda?
Insha Allah an yi aure.
To yaya batun sunan yaya?
To akwai yaya, yana da yaya kusan guda biyar insha Allah. Akwai Yanusa, akwai Basiru, akwai gasunan dai da
kuma duk cikin wannan tireda ne Allah ya sa akai musu komai
insha Allah, ciki akai lalura komai an samu.
To a cikin wannan tireda menene ka taba saisuwa wanda ka ji dadin sai ba za ka imanta ba?
To alhamdulillah ina sai da su mineral da su lemu da sauran su cincin duka a ciki.
Na ga hadda tonton,
hadda tonton da vitamin da su Viper Life dai gasunan.
To shi goro da kwako su ma suna cikin tireda?
Su ma suna cikin albanin tireda, ana samun alferi.
Ina ka fara yin wannan harka ta tireda?
To a inda ne fara yin ta a kwanta gora, har Allah ya kawo ni Bodija, har Allah kuma ya kawo ni nan a Kinyale.
To me yasa ka bar
kwantagora arewacin Najeriya ka dawo nan a Kenyal Ibadan kana wannan sana'ar trader.
To abu ne nufin Allah ne kawai ya kawo ni nan gare ku. Ko can ma mun fara samu kuma daga sunan da mu kawo awakai sai ni samu wurin zama ni dan jarraba wannan sana'a kuma abin yana tafiya sai mun kadan rike ta haka.
Da a ce hakwatanta da can kwantagora arewa da nan a Kenyal Ibadan a nan kudu ina ya fi cinikin trader.
To ko ina ana cinikin gargajiya amma dai ni dai nan na fi samu gaskiya gwargwado.
To menene dadin trader gare ka?
To dadin ta yana da yawa domin mutum na samu kudin lalurori ya sutura yawa da yan shi sai abinci a gidansa ya sai komai.
To ya matsalolin trader?
To matsalolin ta sai dai irin su washi da sauransu da kuma wasu dauka wasu biya wani dai ana hankuri.
Sunanka?
Muhammad sana'a shago.
To trader hake yi kenan ko?
Trader.
Dama a trader hake yi koko dai kana wani abu daban?
Ina kiwo ne.
To me yasa ka koma mu trader?
Saboda na samu wanda ya ansa min shi na yasa.
Ya ansa ma kiwo? To yanzu kana niyya ka koma ga kiwon?
In na samu yanda nake so kan ban da niyya.
Kamar yaya hake nufi kenan?
Kamar sana'an tana tafiya daidai wancan shi ko yana kula da kiwon nan.
To sana'an yanzu tana tafiya daidai koko bar tafiya?
To tana tafiya ka amma dai sai hankali maleji na ake.
Babu riba sosai?
Ba riba sosai amma ka san sannu dai ai da ke komai yana daidai.
To me abbe da riba kamar omo kamar sabulun wanka ko fitila hannu ko ko lemon kwalba?
Omo shi gaskiya bai da riba sannan fitila hannu shi ma riban shi bai da ma riba shi ma gaskiya.
To kamar madara da irin su milo?
Madara shi ma gaskiya bai da riba.
To kamar ruwan goraha bottle water?
Bottle water. To dama shi yana da riba.
To brushin wanki baki fa?
To shi ma to gaskiya dan da sai wuce ma kila ina ga guda hudu ne ma na sayar bai da ciniki sosai. Ba dai ciniki kawai mutane ba su yi amfani da shi.
Kun yi amfani da kwako ko asawaki?
Zai yawa amfani da kwako.
Ko asawaki? To me yasa rashin kuɗi komi?
Wallahi to ban sani ba wannan gan.
Alhaji Sani Runtuwa.
To ya sana'a tare da ke tafiya?
To tare da wani rabo ba ta da dadi tana da dadi don in ka sai abu yau ka zo ka sai gobe in ka koma kasuwa kuma yayi hai. Sai ka diba in ka sai ka koma sannan a ce ma ai abin ga ya tsada kuma ba a san wanda ka zo ba ka kuma wuce cin naira 5 ga abu wani naira 2 wani sule 15. Mutane su ne ta kuka da kai wani shi kana da ga ka gashi shina sayan sana'a shi gewaye ka shi ta hokara ya sai ya hita batunka ya gani ya koma can kuma ya tambaye ka abu sai shi ga bai kai can kuma ya samu rangwame bai so ya sai gare ka.
To kuna sai da kaya bashi?
Kuna sai zuwa amma bashi na ni kan mun ba da bashi amma ita Hajiya da take da sanyin hali tana bashi da bashi in ka taho ka tsaye kuma in gaba da kai akan ban baka bashi ba da na baka ga kuɗi na ina ganin kana mai reni wayo to rayuwa ta bace daga shi za'in ka to zan ce ban baka bashi ka bari kiga Hajiya ta baka bashi.
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Accra Lions wadda aka san shi da zira kwallaye a raga ya sake tabbatar da kirarin da ake masa yayin da ya jefa kwallo na shida a kakan bana yayin da club din sa ta yi wa Uncle T kace-kace da ci biyu da nema a league na biyu na kasar Ghana a ranar Laraba. Dan wasan mai jefa kwallaye a raga ya sake tabbatar da kirarin da ake masa har yau yayin da ya tabbatar da club din nasa ba su sha kashi a wurin kowane club ba. Aiki dai ya jefa kwallo raga yayin da wasa ya shiga minti na shida sa'annan Rauf Salihu ya kara kwallo na biyu domin ci gaba da matsayin da suke da shi a kakan bana. Kakakin Accra House of Oak Kwame Opare Ado ya faɗa cewar amfani da ka'idodin da ainihin hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta gindaya dangane da kiyaye yaduwar COVID-19 wani haƙƙi ne na duk waɗanda suka yi ruwa sun kai saki al'amarin kwallon kafar ba clubs kaɗai ba. House of Oak dai an ta sake yadda zuwa kwamitin jan kunni na hukumar kwallon kafar saboda ta kauce wa ka'idodin na kawar da COVID-19 a ranar wasanta. Accra House of Hockey din za ta rinka wasan ta ne daga yanzu a rabe, inda babu mai shiga wurin wasan har lokacin da aka yanke hukunci akan wannan shari'a. Mai koyar da Accra Great Olympics wasa ya furaku ya ci gaba da jinjina wa 'yan wasansa dangane da yadda sun kazantar da tsari da ya musu sun kai yi wa abokiyar karawansu Accra House of Hockey biyu da nema a ranar Asabar 30 ga watan Janairu shekarar nan. Da Wonder Club Accra Great Olympics dai sun yi amfani da damar da suka samu na hawa kana Accra House of Hockey a zagayen farko ne suka jefa kwallayen. Captain din club Blessed Awoku ne ya fara jefa kwallo a raga daga bugun tazara, sai kuma Maxwell Abi wadda gabanin a tafi hutun rabin lokaci ya zira kwallo na biyu daga kwallo da Samuel Ashikwe ya jefo masa. Na matukan fariya da yara na kunga yadda sunka ba yadda komai ake bukata. Shirin namu da muka yi wa wannan wasa da kuma duk komai ya bayyana, inji mai koyar da klabin din wasa. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya.
Laraba ta wagar masu bincike ta kasa da kasa ta hukumar lafiya ta duniya WHO ta ziyarci ɗakin gwaje-gwaje na cutar sida ko kan jama'a a garin Wuhan na China. Cibiyar binciken da ake ta cece kuce a kai dangane da asalin cutar COVID-19. Tawagar ta shafa kimanin sa'o'i 3.5 a cibiyar nazarin cutar sidar, a lokacin da manema labarai suka tambaye su ko sun gano wani abu. Ɗaya daga cikin masu binciken ta faɗa daga cikin mota yayin da suke tafiya cewa abin sha'awa, tambayoyi da yawa. Sakamakon wani bincike da Jami'ar Oxford ta fitar yau Laraba ya nuna cewa maganin rigakafin coronavirus da kamfanin AstraZeneca da jami'ar ta Oxford suka samar yana rage yaduwar kwayar cutar da kashi 2-3. Ba a kammala tabbatar da sahihancin binciken ba, amma sakataren lafiya na Birtaniya Matt Hancock ya shaidawa BBC cewa labari ne mai daɗin ji. Hancock ya ƙara da cewa wannan ya nuna wa duniya allurar tana aiki sosai. Mahukunta a Myanmar sun gabatar da tuhuma-tuhuma akan shugaba Aung San Suu Kyi da ke tsare saboda karya dokokin shigar da kaya da fitar da su daga kasar kwanaki 2 bayan sun kwace mulkin kasar. Wani jami'in yaɗa labarai na jam'iyyar ta National League for Democracy ya faɗa yau Laraba a shafinsa na Facebook cewa an ba da umarnin a ci gaba da tsare Aung San Suu Kyi har tsawon makonni 2. Shi ma ɗan majalisa na jam'iyyar NLD yau zayattawa ya tabbatar da tuhumar. Motoci 5 sun yi hadari a wata babbar hanya a yammacin Uganda a jiya Talata da daddare, wanda ya sanadin mutuwar mutane 32 da kuma jikkata wasu 5, kamar yadda rahotanni suka nuna. Jami'ar yaɗa labarai ta kungiyar agaji ta Red Cross a kasar, Irin Nakasita, ta faɗa yau Laraba cewa hadarin ya faru ne akan babbar hanyar Port Portal Kasese, wata hanya mara faɗi da ake aikin shimfiɗa ta a gundumar Kasese.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Thank you.